Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A can kuma san kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Sarfi Hashim Gumel.
Da ni Amina Buhari Auna.
Madalla a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari inda a yau ma 17 ga watan Afrilu na shekarar 2019 zamu yi magana ne akan cin zarafin baki mazauna kasar su da ƴan kasar Afrika ta Kudu ke yi musamman ma ƴan Najeriya.
To an ce in ka je manyan guduruwan ka a Afrika ta Kudu manyan gidaje da ke suka sai tumba ƴan Najeriya ba kuma ba a ga me suke yi. Suka samu kuɗi da su sayo ɗanyen gidajen ba. So wannan abun yana ba waɗannan mutane haushi.
Filu wato ɗan ƙasar Afrika ta Kudu sun jera ɗan shekaru suna bayyana ƙiyayya ga ɗan sauran ƙasashen Afrika amma hare-haren da suke kaiwa ya fi addaban ɗan Najeriya. Abun mamaki yake bani ƙwarai da gaske duba da irin taimako da Najeriya ta yi wa ita Afrika ta Kudu a lokacin da take yunkurin samun ƴancin kai daga gwamnatin wariyar launin fata ta apartheid da ma ilimin kyauta da muka ba su a ƙasar mu. To dan haka ne wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya tattauna mana da wani jami'in diplomasiya.
To amma yanzu kafin mu kai ga wannan bangaren wani fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook. Inda muka ce al'ummar kasar Afrika ta Kudu suna nuna kyama ga ƴan sauran kasashen Afrika musamman ma ƴan Najeriya baki mazauna kasar. Menene yake kawo wariya kuma ta yaya za a magance ta? Ga kuma yadda ku amsa mana.
Amsar farko a yau daga wurin Muhammad Gadar Malam Mamman. Allah sa na faɗi wannan inda yace a gaskiya ɗan Afrika ta Kudu ba ku yi tunani ba kafin
wato yana nufin ya ce wato a tunanin ba ku yi tunani ba kuma fa akwai ƴan uwanku a wata ƙasar wato
su ma suna da sana'o'i a ƙasar mu kamar su Shoprite ko
to yawa to abin da yake nufi kenan. Sai kuma ansa daga Comrade Ahmad Shaiba Ashaka yace yau da gobe sai Allah hakika hakan da suke ba daidai bane fatan mu Allah ya kawo mana ƙarshen lamarin.
To sai kuma amsa na gaba daga Adamu Abubakar Bajoga inda yace ina kira ga mahukunta a Afrika ta Kudu da su tashi don magance wannan matsalan.
Wato ai dai Najeriya da kasar ku wato kamar Danjuma ne.
Danjuma kenan sai
wato kamar duk dai suke Najeriya Danjuma.
Kware da gaskiya to duka mu bakake ne.
To Danjuma da Najeriya da Afrika ta Kudu kenan. Sai kuma amsar ta zo daga Yusuf Liman Sansan. Yace bayan sallama yace gaskiya wannan abin takeici ne a ce yana faruwa tsakanin mu kasashen Afrika.
To sai kuma amsar dan Musa Gombe inda yace assalamu alaikum ya kamata shugabannin Afrika su hada kai saboda kawo ci gaban kasashen su.
Sai kuma Bello Muhammad Ahmad yace to ba sai su dawo gida ba ko kuma su canza ƙasa wato ƴan Najeriya kenan ko ƴan wasu ƙasa ai ba haka rayuwar duniya take ba.
Ya kamata a ce kana iya zama wuri
yawa
kuma ka san cewa akwai tsaro a inda kake ba wai ƴan ƙasar su za su kai maka hari
ne ba wai a ce wai ƙasar da ka zaba kake san ka je ba dole sai ka canza ƙasa saboda ba ta maka ba
kuma ai aka yi tafiya saboda bude ido da dan shakatawa da sauran abubuwa
haka.
To
to sai sakonmu na gaba daga Abdul wato wani nan Abdul Muttalib ne Mandi Magariya yace tare da Umar wato suka aiko dashi da tare da Umar Lawat dan Fulani gaskiya wannan mummunar dabi'a ce Allah dai ya kyauta
to sai kuma amsar Suleiman Adamu Tandari Potiskum ko shi ma Allah sana faɗi sunan daidai inda yace yau da gobe muna kira ga al'ummar kasar Afrika ta Kudu ya kamata ta sani cewa gudun da babu mafaka
to fakwance ya tafi
to fakwance ya tafi ya kamata kuma
mai da wukar cikin kube wato mai da wuka cikin
gidan na gane na gane
abin da yake da fikira sai kuma Ilyas Ibrahim ya fara da sallama shi ma yace yau da gobe ikon Allah daga jihar Kaduna a gaskiya wannan matsala da take kunno kai a kasar Afrika ta gudu na kyamar baki to karfa su manta su ma fa Afrika suke Allah ya kyauta ya kuma kawo mana karshen wannan matsala
amin amin to sai kuma Safiyanu Muhammad Magariya in daga jihar Zamfara inda yace to gaskiya wannan abun shi ya kawo matsaloli ga al'ummar Afrika kuma haka ne
to Allah ya kyauta to shi kuma Malam Nura Alhassan Jigawa ce waye rashin tunani ne da san rai shi yake kawo irin wannan nuna wariya kuma yadda zamu yi mu bar wannan shine mu cire san rai wato idan aka cire san rai to kuma zai tafi daidai abinda yake kokarin fada kenan
to sai kuma amsa na gaba daga dan Ladi Abubakar Kankara inda yace a gani na samawa matasa aikin yi da
wato kawar da talauci
Okay ba da kawar da talauci a kasar Afrika ta Kudu shine mafita ga wannan wariya da
wannan wariya da ake fuskanta haka to sai kuma sakon Hamza Muhammad ga yace kyalisu kawai gwamnatin kasar kwake wato kyalisu kawai gwamnatin kasar take yi wato gwamnati ba ta daukan mataki kenan
to amsan mu dai na karshe daga shine dai wanda Sarfilu ya karanto mun daga wurin Hamza mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu madalla yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina domin jin hirarsa da gogaggen jami'in diplomasiya da tsohon jakadin Najeriya a kasashen Sudan da Pakistan ambassador Suleiman Dahiru
eh wato ambassador Suleiman Dahiru a matsayin ka na gogaggen jami'in diplomasiya ku tori nan da kuke ganin irin halaran da ake sawa baki a Afrika ta Kudu
eh ali ne yake fara Afrika ta Kudu abun takaici ne. Ina gani akwai rashin shugabanci na dari a Afrika ta Kudu. Irin da ya sa na faɗi haka an taƙaita ina wannan abu, amma a yi magance shi ya gagara. A gani na jami'an tsaro suna da hannu a wa'innan abubuwan da suke faruwa. Inda a ce an kama wasu mutane an yi ladabtar da su yadda ya kamata ina ci da ya kamata wannan abun ya daina kuma abu da mutane samanin sa'ansu Afirka ko Afirka ta Kudu ba su gane ba shi ne wa'innan 'yan Afirka da suke jejen ko daga Najeriya ne ko daga Mozambique ne ko daga Zimbabwe ne ko daga Malawi ne ko daga Senegal ne ko daga ina ne je da suka je can ba su kwace musu aiki ba wa'annan mutane sun je suna ƙodagonsu ba aikin gwamnati suke yi ba don haka a ce an sun je sun kwace musu aiki ƙarya ne abin da yake faruwa sun samu ƴancin kai amma ba su san menene ma'anar ƴancin kwallon ba sun ɗauka kawai za a yi ta biya gwamnati za ta yi ta biya musu bukata wanda kuma duk duniyan nan ba inda gwamnati za ta biya wa mutane bukatunsu dole su ma sai sun yi ƙoƙari da kansu amma wa'annan mutane na Afirka ta Kudu ba su damu da shi wani abu wa kansu ba sai dai su ji kashin wa'anda suka zo suna bauta suna samun ɗan abu sannan kuma wa'annan suna jin kashinsu ba za ka ji kashin wanda ya zauna yake yana bauta ba amma su ba za su yi bauta ba sai dai zauna ana ta mutum ciki da wanda suke kokarin su samu lokacin abinci ni a gani na wanda abubuwa biyu suke faruwa kuma na uku da abin da ya faɗa shi ne su ma wannan samaran Afrika Afrika ta kudu ba su san abubuwan da kasashen Afrika suka yi musu kamun suka samu yanci ba shi yasa akwai maganar shugabanci da na faɗa ba faɗa musu a wannan mutanen ba sun taimaka mana a mu ba shiru yanzu kamar mu a Najeriya an tattara kuɗi da yawa ana tura a don a yaƙi gwamnatin fararen mutane fararen mutane banda haka Najeriya ta buɗe hanyoyinta aka kawo mutane daga Afirka ta kudu suka zo suna samu ilimi a jami'a kyauta wannan abubuwan ba faɗa musu abubuwan da Najeriya ta yi ba faɗa musu abubuwan da ƙasashe kamar su Zambia suka yi ba don haka jahilci ne ya yi yawa shi yasa wannan abubuwan suke faruwa.
To amma yanzu ambasada kai ka gamsu da irin kokarin da mahukuntan Afirka ta kudu suke yi domin shashin wannan batu.
To an shi ne na faɗa babu abin da babu shugabanci na gari shi yasa wannan abun ya daɗe yana faruwa. Inda akwai shugabanci na gari da wannan abun da zai tafin shi a kai maganin shi abin da shi shugaban kasa na Afirka ta kudu ya yi magana cewa bai kamata ana yin haka ba da zuku ana magana bai kamata a yi haka ba wani hukunci aka yi wa'innan mutane da suke wa'innan abubuwan babu don haka kaban wato su shugabannin nan ba su damu da abubuwan da suke faruwa ba da abin da yake faruwa shi ne tun da su sun san ba su da mutanen su da yawa wasu kasashe yanzu ga dubi kaman Najeriya in Najeriya ta ce za ta rama abin da ake wa 'yan Najeriya da suke can za ka tarar cewa su a yan Afirka ta kudu a Najeriya kalilan ne wanda suke aiki a Stanbic IBTC bank wanda na Afirka ta kudu ne ko kuma suna aiki a MTN ko suna aiki a DSTV don haka ba mutane ne da yawa ba kuma wannan manyan mukamai suka rike don haka ba su da yawan da za a ce za a kai ramuwar gari a kan shi. Amma kuma Afirka ta kudu kamar Najeriya ma an ce ana da wajen miliyan muna da mutane wajen miliyan biyu ko mutane miliyan uku.
Amma matsala wata ita shiga ba shiga ba.
Yawa abinda kuma zan yake so in faɗa. Shi ne Hausa suka ce in ɗaya da kanta da tsawa ma da wari. Bai kamata wani lokaci wanda suka je Afirka ta kudu su zo suna nuna wa mutane da dara a ƙasansu su sun zo sun yi dukiya za su yi abin da suka dama. Za ka ga mutane sun zo ba ka ga wani abin ciki da suke ba amma sun mallaki dukiya da yawa. Ana cewa suna kawo ƙwayoyi suna sayarwa suna karuwanci suna ne a kan dai suna sun fata kasan gaba ɗaya. To akwai wannan jin haushi na cewa mutanen nan sun zo suna so su fata mana kasan mu.
To amma suna yanzu misali idan muka duba irin kamar damuwa da Najeriya take da nawa kai ko kuma ɗaukar matakai. Kai ka san su da irin matakan da Najeriya take ɗaukar domin shi kan wannan matsala a can?
An shi ne ya faɗa abinda Najeriya za ta yi sai ta kauce ce wannan kamfanoni na Afirka ta kudu da aka rufe shi. In kuma aka rufe mu ne za mu ji daɗi ba. In kake yau za ka rufe DACD a Najeriya, to mutane za su ce ba su yadda ba. In kake za ka rufe NTN matsala ne. In aka ce Standard IPTC bank su tashi su tafi, abin nan mutane da yawa za su sha wahala. Don haka mu a Najeriya a faɗi gaskiya ba mu da wani galaba in muka cire za mu rama abin da ake mana a Afirka ta Kudu. Abin da gidan faɗa shi ne mutanen mu da suke can a jakunan su mai da hankali su bi dokoki wannan ƙasa, kuma kar su zo suna nunawa cewa sun zo sun yi dukiya kuma ba a ga meye suke su kai wannan dukiyan ba. Don an ce in ka je manyan garuruwanka Afirka ta Kudu manyan gidaje ba shi suka saya tumba 'yan Najeriya ba, kuma ba a ga meye suke yi suka samu kuɗi za su sayo 'yan gidajen ba. So wannan abun yana ba yana ba wa 'yan mutane haushi. Don haka idan wani ya yi ɗan abu laifi ɗan kaɗan shi ke nan sai a yi magnifying abu.
Haka to rikin jin da tattaunawar Hassan ta yi da ambassador
wato gaskiya abin da ni dai abin takeici ne,
abin babu dadi,
abin takeici ne
gaskiya a ce haka yana faruwa ma wanda abu ne da
bai kamata. Najeriya fa mun kula da kasashen Afirka, mun ba su dakarun mu, mun ba da kudade, mun taimaka musu kwarai da gaske.
To ai abin da zaki lura su ba wai abin da suke kalla ba kenan. Yanzu haka waɗanda suke
wannan dabi'a, ai to ai ni butulci nake ganin abin ai.
To abin da zaki gane shine waɗanda suke wannan dabi'a su ba su ma da ilimin tunanin cewar me ya faru ko kuma an wannan din su.
Haka ne.
Shine matsalar kenan. To har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogo muke cewa karfe 12 saura minti 7. To yanzu zamu koma ga Hassan da ambassador domin jin yadda za a magance wannan matsala.
Sai amma matsala koda baya ga haka ma misali. Bincike ya nuna cewa akwai shashe da hafsada da jin haushi a wurin su matasan Afirka ta Kudu, saboda ai wani lokacin sukan je har shagunan masu kayayyaki na 'yan Najeriya din kar musu su karkashe su da sauransu ba lallai sai 'yan kwaya ba ko kuma masu tsamani da kwayoyi.
Dole nan an sabi ana yin wannan abubuwan. An ce wani da Najeriya da Afirka ta Kudu za su kafa wata kwamiti da za a zauna ana abubuwan da suke faruwa da yadda za a ji gyara. Amma ni ban ji wannan kwamitin yana wani aiki ba. Mu haka da yake mu mutanenmu ne suke shan wahala a can. Ya kamata mu ne ya kamata mu takura mutanen gwamnatin Afirka ta Kudu. In ba haka ba shi ke nan mutanenmu sun dinga shan wahala. Ne wata kila zai kai lokacin da Najeriya za ta kafawa ko Afirka ta Kudu. In wa'annan abubuwan suka ci gaba, kamfanoninku da suke Najeriya duk rufe su za mu yi.
kuma wannan kamfanonin da suke na Afirka ta kudu da suke Najeriya riban da suke samu ba su samu a kokina cikin Afirka don haka in aka yi musu wannan abinda warning don ce gargadi ina ji wani abu zai taso wataƙila ma su fara sa ƴan sanda suna gadi shagunan bakin waje
so ambassador duba da cewar waɗannan haram da ake cewa bai ta kai daga ƴan Najeriya kaɗai ba har da sauran mutanen ƙasashen Afirka kana ga abu wata rawa da AU za ta yi takawa kan wannan matsala
ni a halin gaskiya ni ban shi suka so ma ina jin maganar AU ba me suka yi na sasanta rikicai da yawa da suka kashe a cikin Afirka babu sai dai kawai a yi ɗan magana in aka yi ɗan magana ba wani maganar kirki ba wato abu ne ba shi da wani ƙarfi da za su yi magana a saurare su yanzu in ka duba a nan shiyanmu na Afirka ta yamma ECOWAS in suka yi magana ana sauraron su amma mu amma African Union da suke Addis Ababa ba wani abu da suke faruwa an yi rikici a Burundi ne suka yi an yi rikici ana kan rikici a Central African Republic ne aka yi an yi rikici a Democratic Republic na Congo ne suka yi ba abinda a suka yi ana kan rikici a zanga-zanga a Sudan ne suka yi ba abinda suka yi Algeria an zo ko da shi shi buta nika yanzu ya ce ya koka amma ne wannan kungiyar ba a bisya sai ba a ji magana ne su kai ba ne yanzu ya rikice amma shiru kake ji don haka wannan kungiyar ta African Union ni a gane na ba su da wani amfani
so
idan haka ne ga wata da ne abin yi kenan to ni abin yi shi ne abin da ake kira regional grouping wanda suke cikin kungiya na kiyansu kamar yadda muke da ECOWAS a Afirka ta yamma su ma abin nan southern africa suna da SADC amma SADC ba ta da bakin magana saboda in ka ɗauke south africa SADC ba wani abu kuma don ƙasashen da suke cikin SADC na ba su da wani ƙarfi zimbabwe ne za ka yi magana a kai ko za ka yi magana a lesotho ko za ka yi magana a botswana ko ina so abin da su afirka ta kudu shugabanci na gari shi ne kawai zai kawo ƙarshen wannan abu.
Eh to a misali ko da ba da kungiyoyi na Afirka da irin su AU da ECO da sauransu. A tsananin ka kungiyoyin kare haƙƙin bil adama irin su Amnesty International da Human Rights Watch da sauransu. Babu wani abin da za su yi.
Ai Amnesty International su ya fi magana ne. Ba su da wani hanya da za su bi su ce dole sai an yi abu kaza sai dai kawai su ce abubuwan da suke faruwa bai kamata ba ya kamata a yi gyara amma kuma in suka yi wannan magana in kafin suka ce su gyaran me zai faru ba abin da zai faru
amma wasu da ai misali idan suka yi magana ba ka tunanin zai jawo hankalin kamar a ce misali kwamitin yancin da adama na majalisar yancin duniya da sauransu su dauki matakan da zai kai ga kungiyar wa Afirka ta kudu wani abin da ya kamata
inda in za mu dubi abubuwan da suke faruwa a duniya
inda wayannan kungiyoyi kamar Amnesty International, Human Rights Commission za su iya wani abu. Abin da ke aiki zai da ba su yana suna cikin shi babu baka ba suna abin da suka gara ma. Ba dokan duniyar nan da sigire ba su kariya ba. Amma saboda Amerika suna rufa musu baya ko suna mara musu suna abin da suka gada ma. Don haka muna cikin duniya ne wanda ba zama Allah da Annabi ake yi ba ba gaskiya a abin da ake yi. Shi ya sa wasu ƙasashe suna abin da suka gada ma. Kamar yadda wai Amerika suka ce wai Iranian Revolutionary Guard Terrorist Organization. In da a yi maganin a ce ‘yan ta’adda, akwai ɗan ta’adda yanzu a duniyar nan da ya wuce Donald Trump, duk ya rikita duniyar nan gaba ɗaya. Muna ganin abin da yake faruwa tsakanin Palestine da Israel, kuma duk shi yake ingiza wannan abubuwan da suke faruwa. Don haka, a duk ayi zaman mu na duniyar nan in dai ba kana ladabi wa Amerika ba shike nan kai ba za ka samu biyan bukata ba.
Kana ga akwai mataki ɗaya zuwa biyu ta kamaimai da ya kamata a ce an ɗauka domin yau tuka da wani yau tuka hanci sannan kuma to wane ne kuma take wannan mataki?
Mataki wanda za a ɗauka shi ne akwai Security Council na majalisar ɗinkin duniya. In kuma aka ce za a kiri Security Council, ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashe biyar in ta ce ita ba ta yi amince da ƙungiyoyin da ake nufin a Amurka ba, ba wani amfani. Kuma idan aka taso Amurka ta ce ita ba ta yi ta ba shi kenan abu ya ƙare kenan. Wato, bana so in kawo maganar addini a ciki, amma duniyar nan da muke ciki sai a ce ranar gobe akwai shari'a.
Amma ambasada shi ne yanzu misali ko da ma an kai wannan batu gaba majalisar ɗinkin duniya. Kasan a wannan majalisa abu ne mai yiwuwa misali yammacin Turai su samu ra'ayi ne ɗaya kasashe irin su Rasha. Musamman kaga cikin da Amurka da Ingila da su Faransa da Burtaniya suke zaunan su za ga kuma irin su Rasha da China su kuma sun yi hannun riga da su.
To amma kuma in ga a zuwa a wata da abin da aka faɗa in dai ƙasa ɗaya kake baka amince ba ba yanda za a wasar kuma. Tafi me ya faru lokacin da ake gwamnatin wariya a Afirka ta Kudu. Su ƙasashen yan bakin su ɗaya suka mara wa gwamnatin Afirka ta Kudu. Aka zo har Nelson Mandela ma sun ce an ta'adda ne. To, a irin wannan hali da ake ciki, in ba dai mutane za su dubi abu ne a ce wannan ya cancanta a yi haka. In dai ba haka za a yi ba to ni a gani na an dinga abin nan, an dinga samu matsala a rayuwarmu na duniya.
To amma zuwa ƙarshe ambasada, ya kake kallon menene makomar wannan hare-hare na baki da ke kawo Afirka ta Kudu musamman nan gaba?
Ni kamar yadda na faɗa, mu a Najeriya mu ja kunnen Afirka ta Kudu, mu ce an kushe mana mutane da yawa, an wawaye abin nan sun sace musu dukiyarsu, wannan abun ya isa. In dai ba za ku kare mutanen mu ba, to mu ma kamfanoninku da suke Najeriya rufe su gaba ɗaya za mu yi su tashi su koma gida. In aka yi musu wannan gargaɗi, to ina ce za su fara yin wani abu. Ni dai a ƙarshe ne abin da ban faɗa cewa ba shugabanci na gari a Afirka ta Kudu yasa wayannan abubuwan suke faruwa ai lokacin ne su mun dai ba ai haka abin da yake faruwa a cikin kudi shine ba wani wanda zai
kuma sauraron shi kenan abin da za mu kawo muku yau a madadin engineer a madadin ni Amina Buhari a wani da
Sarfila Hashim Gumel
da wayanda suka taimaka mana sai da safe.